Allah ya ce mun zartar da hukunci ko kuma mun sanar da bani Isra'ila a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ardi marratayn, haqiqa lallai sai ku yi barna a bayan ƙasa har karo biyu, wala ta'lunna 'uluwan kabira, kuma haqiqa sai ku yi tsagawa da girman kai mafi girman tsagawa. Fa idza ja'a wa'du ulahuma, yayin da lokacin wa'adin tsagawar ku ai barnar ku ta farko ta zo, ba'athna alaykum ibadan lana, za mu tayar da waɗansu bayi namu a kanku, ibadan lana uli ba'sin shadid, masu tsananin ƙarfi, fa jasu khilala diyar, sai su kutsa kai a tsakankanin gidaje. Wa kana wa'dan maf'ula, kuma wannan wani wa'adi ne da dole sai an aikata shi. Thumma radadna lakum al-karata alayhim, sannan bayan wannan kuma sai muka mayar da damar a kanku ta yadda ku za ku samu cin galaba a kansu. Wa amdadnakum bi amwal, kuma muka buɗaɗa muku ta hanyar yalwata muku dukiya, wa banina da ɗaya, wa ja'alnakum aktsara nafira, kuma muka mayar da ku kuno mafiya yawa wajen jama'a, kuma mafi yawa wajen ƙarfin soji. In ahsantum ahsantum li anfusikum, idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku ne. Wa in ata'tum falaha, idan kuma kuka munana to nan ma akan ku kuka munana. Fa idza ja'a wa'du al-akhirah, yayin da wa'adi na karo na biyu na barnan ku shi kuma yazo. Wa idza ja'a wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum, lamma za mu sake tayar muku da su tayar da za su wulakanta ku su bakanta muku rai. Wa liyadkhulul masjid, kuma ma har sai sun shiga cikin masallacin, kama da faruhu awwala marra, kamar yadda suka shige shi a karon farko. Wa liyutabbiru ma alaw tatbira, kuma za su ruguza duk abin da suka samu wargazawa. Asara rabbukum an yarhamakum, akwai tsammanin Ubangijinku yana kusa da ya ji tausayinku ya muku rahama idan kuka gyara. Wa in udtum, amma in kuka koma kan barna udna, za mu sake komawa kan uquba da azaba. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, bayan azabar duniya kuma mun sanya wutar jahannama ta zama tabarma ko kuma kurkuku wurin ajiye kafirai. Waɗannan ayoyi ayoyi ne masu razanarwa da suke magana akan kamar jigon darasin surar Bani Isra'ila gaba ɗaya. Kamar wannan sura babu wani wuri a cikinta da yake kunshe da jigon saƙon da surar take ɗauke da shi sama da wannan ɓangare ko waɗannan ayoyi da muka karanta, wanda dalilinsu ne ma aka sa wa surar suna Bani Isra'ila daga kan ayar da muka karanta a baya. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, da kuma waɗannan ayoyi a yanzu. Bari ku ɗauki tafsirin abinda ke cikin su kafin ku ji bayanin abinda ke ɗauke a ciki na darasi. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qadayna ila bani Isra'il, mun hukunta, bi ma'ana hakamna hukman wato kauniyyar, mun zartar da hukunci, hukunci irin na kauni ba hukunci irin na shari'a ba. Allah yana da hukunci kashi biyu ne, akwai hukuncin sa na shari'a, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wannan hukunci ne na shari'a, Allah ya yi hukunci cewa ga yadda yake so. Akwai kuma al-qada'ul kauni, shine Allah ya zartar da wani abu zai faru na qada wal qadar. Al-qada'u wal qadar shine Allah ya zartar wane abu kaza zai same shi, wane shi zai yi abu kaza, wane zai samu, wane zai rasa, wane zai nema ba zai samu ba, wane zai nema ya samu, wane zai ciwo, wane zai mutu, wannan shine al-qada. Shi ma zartarwa ne irin na Allah, amma ba irin na shari'a ba, ba da alaƙa da ku aikata ko ku bari. Alaƙa ce da cewa Allah ya yanke cewa wane zai yi shekara kaza, ai ba mai iya ƙara masa, wane kuma zai mutu a shekara kaza, ba wanda zai iya rage masa. To wannan shine al-qada irin wannan. Wasu malamai suka ce mun zartar da hukunci irin wannan akan Bani Isra'ila, cewa a rayuwarsu za a samu barna kashi biyu, kuma kowace barna ga yadda abin da zai biyo bayan ta zai faru. Wasu malamai suka ce qadayna ila, tunda ba a ce qadayna ala ba, ma'anarsa shine wato ballagna wa a'lamna, wato ma'anarsa shine mun sanar da Bani Isra'ila, yana kama da faɗin Allah ta'ala wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'ul muslihin, muka sanar da annabinsu, annabi Lut kenan, cewa waɗannan mutane zuwa asuba za a gama da su kaga wannan qadaina ilayhi to wannan ma qadaina ila bani isra'ila bi ma'ana a'lamnahu wa a'lanna lahum mun sanar da su mun gaya musu mun saukar a cikin littafin su su karanta cewa za ku yi farna sau biyu kuma za a lallata ku sau biyu gurgurdan yawan farnar ku gurgurdan yawan abin da za a yi shine wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab a cikin littafi wani littafin wasu malamai suka ce a cikin lawhul mahfuz daga Allah ya kira shi kitab wa kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin ma'ana fi kitab don Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala allahi yasir kaga kitab anan lawhul mahfuz kenan ke sai suka ce Allah ya zartar idan kana magana akan al-qada'ul kawni kenan Allah ya zartar tun a cikin lawhul mahfuz tun kafin bani isra'ila su zo Allah ya zartar cewa za su yi barnar da kada suna yi kuma za su yi manya-manyan barna sau biyu sannan a cikin kowace barna kuma sakamakonta zai zama abin da Allah zai mutu yana cikin abin da Allah ya faɗa a nan shine ma'anar qadaina ila ma'anar da qadaina ala amma idan ya zama da ma'anar qadaina ila bi ma'ana anzalna alaihim fil kitab sai zama cikin littafin at-taura ne da Allah ya faɗa wa ataina musa al-kitab waja'alnahu hudan li bani isra'il ayat ta aya ta biyu to sai Allah ya ce wancan kitab din mun saukar musu a cikin littafin at-taura cewa za su yi farna har su biyu kuma sun karanta sun sani shine wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsidunna fil ardi wannan lamul qasam ne bi ma'ana wa izzati wa jalali la tufsidunna na rantsi da girma na na rantsi da jalala ta sai kun yi farna sau biyu fil ardi a ƙasa wata ƙasar wasu suka ce a ƙasa a duniya baki ɗaya duk inda suka je sai sun yi farna wasu kuma suka ce a ana nufi tun ƙasar da da Allah ya ce su shiga wa in qala musa li qaumihi ya qaumi dukulul ardal muqaddasata allati ba shi ba ya qaumi dukulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu alaikum to wannan al ardu ƙasar ana nufi waccan ƙasar ita ce ƙasar Falastin a wannan ƙasar ta Falastin za ku yi farna har sau biyu shine da tufsidunna fil ardi ba a ko ila a duniya ba a wannan wurin wala ta'lamu uluwan kabira kuma za ku samu daukaka da kasaita a duniya wanda zai ba ku dagawa da girman kai da shishigi da wuce gona da yi shine wala ta'lamu domin wannan al'ulu da ake nufi uluwul fasadi ne wa uluwul wa uluwul istikbar irin wanda Allah ya faɗa akan fir'auna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an irin sai Allah ya ce innahu min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin to wannan irin dagawar ita ce Allah yake faɗa anan cewa la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu ma'anar al-ifsad kuma shine biddul islah a gyara kai kuma ka zo ka wargaza a daidaita kai kuma ka zo ka ɓata a shirya kai kuma ka zo ka ɓatar wannan ɓatarwar sawa'un ta addini ko ta rayuwa ta addini ita ce Allah ya saukar da hukunci akan ari'a kaza kai kuma ka zo ka canza wa mutane ka kawo nasa ko kuma Allah ya ce a bauta maka kai kuma ka zo ka kawo shirka annabi ya zo ya karantar kai kuma ka zo ka kawo bid'a ko kuma bayin Allah da suke aiki na gari kai kuma ka yi fada da su ko kuma ka kashe su ko ka yake su to wannan shine ma'anar fasadi a bayan ƙasa da Allah ya ce za ku yi ta hanyar tauye haƙƙin addini da kuma tauye haƙƙin mutane la tufsidunna fil ardi marratayn sau biyu marratayn ay marratan thumma marratan ba'da al-marra za ku yi sau na farko sannan daga baya ku zo ku saki wala ta'lamuna 'uluwan kabira za ku yi kasaita da girman kai bi mana wala tastakbiruna istikbaran kabira wala tatghawna tughyanan kabira za ku yi wato dagawa da ta'addanci da wuce gona da iri da dukkan barna a bayan ƙasa za ku yi kuma wanda zai wuce irin yadda kowa yake shi yasa yake ruluwar kabira to sai Allah yake fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin wa'adin na farko cikin me bi ma'ana wa'du ulal ifsadatayn barna ta farko da Allah yake za ku yi tauhidin nan idan kuka yi barnar ku ta farko shine ulahuma to ga abinda zamu yi muku ba'athna 'alaykum ibadan lan za mu tayar da waɗansu bayinmu su samu dama a kanku ba'athna 'alaykum ibadan lana waɗansu bayi namu to suwa ne bayi namu da Allah yake da yake ibadana ba sai ce ibadan lana suka ce ba ana magana akan bayin Allah, bayin Allah nagartattu ba, a'a bayin Allah wato koda mabarnata ne amma ku a wurin ku sun muku barna amma su kuma bayin Allah ne, ta yanda da kuka saba wa Allah sai Allah ya tada waɗansu bayinsa ku kuma kuna tsoron su, sai suka rama abin da kuka yi, sai zama ba ma sai Allah ya muku da kansa ba, bayinsa ba su ishe ku. An fahimta? Da haka da aka ce ibadan lana ba ana nufi kamar yadda muka yi magana akan bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin subhanallahi asra bi abdihi, mun ce ubudiyya akwai khassa akwai amma, haka ne, akwai kuma khassatul khassa. To ubudiyya irin ta khassa irin ta ce Allah yake sa wa dukkan mutanen kirki, ya ibadi la khawfun alaikum al yawm wa la antum tahzanun, sannan kuma da wa ibadu arrahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, amma khassatul khassa shine na annabawa, wa dhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub. To nan sai Allah bai ce ibadan ba, sai ce ibadan lan, wadansu bayi gare mu, bai ce wasu bayin mu ba, za ka bai jingina su kai tsaye ga kansa ba, saboda ka ba yana magana akan bayin Allah na gari bane, su ma mabarnatan ne, amma a duniya ai da mabarnaci da mutun kirki duk a bayin Allah, saboda Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda, kowa a bayan kasa bawon Allah ne. Da haka sai suka ce bayin Allah da Allah ya dora akan su innal kafire ne yan uwansu, amma waɗanda suka fi su ta'addanci, saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa kadalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksubun, haka muke dora azzalumai akan azzalumai dan uwansu, sai su danne azzalumai dan kasa, sai azzalumai dan sama su danne yan kasa, su ma wasu azzaluman su zo su danne su, shikenan ga dangane da zalunci kenan. Domin duk wanda ya zalunci ya ki yin yadda Allah yake so, sai dan Allah ya tashi lallace shi, sai kawo dan uwansa azzalumi shi ya danne da wani, sai ya danne da wani, sai duniya ta ce haka. Amma dan da suka gyara kuma sai Allah ya sa nagari ya karbi na nagari ya jika da nagari, amma in barna mutum yace zai to akwai wani mabarnacin, domin barna ba kai kadai kake so yi ba, kana yi wani ma sai zai yi akan ka, sai danne ka saboda yanda ka danne na kasar ka. To shi ne ma'anar ba'athna alaikum ibadan lana, shin da galibin malamai suke cewa waɗannan bayin da Allah ya dora akan banu Isra'ila su ne ko dai Jaluta, wanda Allah ya faɗa a cikin suratul Baqara cewa ya yaƙi banu Isra'ila alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa in qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, har zuwa ƙarshen cewa wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulk, sai suka ce wannan Jalut din da annabi Dawud ɗaya daga cikin tsafin banu Isra'ila ya kashe shi kuma Allah ya bashi mulki, to nan ne aka fara samun daular banu Isra'ila ta farko, shine wannan barnar da Jaluta ya zo yayin muku sakamakon kun yi barnar farko din. Annabi Dawud kuma sai Allah ya bashi mulki, daga baya zo hannu Annabi Sulaiman, a cikin jikokin Annabi Sulaiman sai mulki ya fadi, saboda lokacin sun sake yin barna ta biyu, sai aka yi wa'adin akhirah, sai aka yi wa'adi na biyu. In ji wasu malamai kenan, wasu malamai suka ce ba Jaluta bane wancan wanda jiya muka yi magana a kansa ne, wato Bukhta Nassar, ko wanda Bukhta Nassar. Bukhta Nassar sarki ne daga Iraki, daga daular Babila, shi ne wanda ya zo ya ci kasar Sham da ita Falastinun da yaƙi, shi ne wanda ya fara rusa daular banu Isra'ila, don haka shi ne ma'anar ibadan lana bayinmu. Don haka a bisa galibin maganganun malaman tafsiri, ko dai Jaluta ne ibadan lana din, ko kuma Bukhta Nassar ne ibadan lana din. Allah dai ya siffanta su da cewa masu ƙarfin soja ne, shi yasa yake ulu ba'tin shadid, masu tsananin ƙarfi, bi ma'ana ulu ko zawu quwwatin shadida wa shaja'a wa 'udda wa 'adad, waɗanda suke da tsananin ƙarfi, kuma suke da tsananin jarumta, kuma suke da yawa, kuma suke da kayan yaki. Sai ya zaka buge waɗannan, sun haɗa waɗannan abubuwa guda huɗu, su asalin su ƙarfafa ne. Akwai mai ƙarfin da bai da jarumta, sannan kuma su masu jarumta ne. Akwai mai ƙarfi mai jarumta da bai da kayan yaki, su suna da 'udda. Akwai mai ƙarfi mai jarumta mai kayan yaki amma ba sa da yawa, suna da 'adad. Daka sun cika dukkan dalilan da za su yanda a ci nasara, da Allah ya turo da Isra'ila su. Sai Allah ya ce da suka zo ba ja su filan da biya, bi ma'ana fatafu wa taraddadu wasata almanazil, suka rinka shiga gida-gida, hanya-hanya, loko-loko, ta ko ta ina sai da suka ratsa, idan ma ka kuya a gida, idan ma ka kuya a daki, idan ma an koya ta a ƙarƙashin gado, ja su shi lalar biya har cikin gidanka za su shiga, sai su gama da kai, wani yau tabbi ruwa alau tasbira, kuma duk abin da suka samu sai sun rusa shi. An fahimta ko shi da ma'anar fajasu khilalat diyar, sai suka shiga, wato sai su shiga tsakiyar gidaje da hanyoyi da kowane lungu da sako, sai su zakulo mutane su kashe manya, su kama ƙanana a matsayin bayi, sannan su rike mata a matsayin kwanu. Sai Allah ce wa kana wa'dan maf'ula, wannan alkawari ne da dole sai an yi shi, ku dole sai kun yi barna ba za ku fata ba. Mun kuma dole sai mun sa an lallata kuma za mu fasa, shi ne ma'anar wa'adan maf'ula, alkawarin Allah ne cewa wannan dole sai ya faru. Tuta Allah ce summa, wannan littarafi sai bayan wani lokaci, ko suka ce bayan shekara 40, ko suka ce bayan shekara 50, ko suka ce bayan shekara 100, ko suka ce sai yanzu ne abun ya faru, shi ne summa da dajina lakumul karrata alaihi, sannan sai muka sake ba ku dama ku kuma a kansu kurama, sun zo sun lallata ku, da kuka zo kuka tuba kuka gyara, mu kuma dama mun yi alkawari in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum bala, in kun yi mai kyau za mu muku mai kyau, lil ladina ahsanul husna hal jazaul ihsani illa al ihsan, wanda yi mai kyau Allah zai masa mai kyau, don haka da kuka za ku zo ku gane kuskuren sai ku zo ku tuba, da kuka tuba kuka gyara, mun kuma radadna lakum alkarata, sai muka sake ba ku dama kuma ku gwada, bi ma'ana arja'na lakum alghalabata wassultata alaihim wadhuhura ala junubihim, sai muka ba ku dama akan sojojin su, sai kuka karya, sai kuka sake samun dama kuma, sai kuka samu kasaita irin naku na da, shi ne radadna lakum alkarata alaihim wa amdadnakum, bi ma'ana zawwadnakum, sai muka ƙara yalwata muku, muka buɗa muku ƙofofin arziki, bi amwali kathiratin ha'ila, muka buɗa muku hanyoyin arziki, kuka gawurta kuka kasaita a tattalin arziki, wa banina kuma muka ba ku ƴaƴa ta yadda kuka zo kuka yi yawa bayan da waɗanda aka kashe muku, sai kuka tara adadi yanzu ga population ga arziki, menene kasa take bukata da ya wuce wannan, shine wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nadira, kuma sai muka sa kuka fi su yawan jama'a, ƙarfin su ya dogara ne ga yawan jama'a, bi ma'ana ja'alnakum aktsara minhum jama'atan wa adada, sai muka sa kuka fi su yawan population, ko muka sa ku kuka fi su yawan adadi, ko kuma ja'alnakum aktsara nafiran mimma kuntum min qabl, sai muka sa kuka fi ƙarfi sama da dama, da abinda kuka rika yi na wala ta'aluna uluwan kabira har aka zo aka rusa ku, yanzu da kuka tuba sai Allah ya gyara muku, sai sa kuka ma fi yanda da kuke, wannan nafira ko ya zama minan nafar, daga yawan adadin mutane kenan, ko kuma ya zama minan nafir, daga fita yaki, sai kuka fi samun damar fita yaku kuwa kuna ta cin kasashe, shi ne wa ja'alnakum aktsara nafira, domin annabira yana zuwa da ma'anar yaki, a infiru kifafan wa thiqala, to sai zama waje Allah kuma aktsara nafiran, wato muka sa kuka zama aktsara min zai qabl igharatan wa intisaran ala a'da'ikum, muka ba ku dama kuka fi yawan fita kuna cin nasara akan abokan gaban ku, sai Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum, idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku, wa in asa'tum falaha, idan kuma kuka munana to shi ma a san kanku kuka yi, Allah ce falaha bi ma'ana fa alaiha, don Allah ce man amila salihan fa li nafsi wa man asa'a fa alaiha, idan kuka yi mai kyau wa kanku kuka yi, dan akwai ta fa'ida da take nuna idan mutum yayi mai kyau, idan Allah ya tashi bashi zai fa masa sauki ne, amma Allah ya tashi mai mutum yayi mummuna, to Allah ya tashi zai masa mummuna ɗaya ne, shi yasa Allah ya ce in ahsantum ahsantum, amma bai ce wa in asa'tum asa'tum ba, kun fahimci wannan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, in kun yi kyakkyawa kyakkyawa ga kanku, in kun yi mummuna ga kanku, bai ce mummuna ga kanku ba, bai saki mai ta kalmar mummuna ba, sai zama daidai da fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, domin al usri da Allah ya ce fa inna ma'al usri, wannan al alif wal lam lil aqd, a cikin kowace a cikin wahalar akwai sauki, sannan a cikin wahalar akwai wannan wahalar ta farko kici ta biyu aka rubuta, amma saukin farko da sauki na biyu duka daban daban ne. Shi ta ce yusra ko a wani yare in an ce za ana nufin wani abu ne ake nufi, amma an ce sauki a akwai wani saukin akwai kuma wani, to amma wancan da aka maimaita sai nuna wahala idan ka sha sau ɗaya ne, amma sauki ya tashi zuwa a madadin ta sai zo sauki. To shi da ma'anar in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala, wannan wata fa'ida ce da Fakhruddin Razi ya faɗa, Allah ya masa rahama. Sai Allah ke fa idza jaa wa'dul akhir, idan lokacin wa'adin barna ta biyu shi kuma yazo kuma kuka yi barna ta biyu, to shi kuma li yasuqu wujuhakum, za su bakanta muku fuska, ma'anarta za su wulakanta ku, kamar yadda idan ranka ya baci ai fuskar ka za ta nuna. An gani da Allah madaukakin sarki yace har sai lokacin da tashin kiyama zo, si at wujuhul ladina kafaru, sai ga fuskar su ta baci ta turmike ba ta da gangan. A nan duniya suna fara suna jin dadin an je kiyama kuma kowa ransa ya baci, to shi ne ma'anar li yasuqu wujuhakum. Amma nan akwai takadiri da Allah yace fa idza jaa wa'dul akhirati, to akwai takadiri shi ma ba'athna alaikum ibadan lana, za mu sake turo muku da wasu bayi in yadda muka turo wadancan, nan kuma li yasuqu wujuhakum, don su bakanta muku rai wadancan fajasun filalar diya, wadannan kuma li yasuqu wujuhakum. Amma saboda balaga ta Qur'ani ba sai an sake maimaita wancan ba'athna alaikum ibadan lana ba, fa idza jaa wa'dul akhirati li yasuqu wujuhakum wa liyadkhulul masjida, kuma saboda dole sai sun shiga masallacin, yana nufin masallacin Baitul Maqdis. Wannan masallacin dai mai alfarma, wannan masallacin mai albarka da Allah ya faɗe shi a farkon surar, sai Allah ya sake faɗan a nan, sai an samu mafarkatan da za su shiga su rubuta masallacin. Shi da ma'anar yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra, kamar yadda suka shiga a baya. Wannan wata fasaha ta Al-Qur'ani ne, Allahu akbar. Allah a nan a aya ta biyu a wajen barna ta biyu sai ce za su shiga masallaci irin yadda suka shiga a farko. A farko ya yi magana shiga masallaci ne bai faɗa ba, saboda a nan ayar ka ɗauki shiga masallaci kamar yar can. A can ayar kuma da ya ce ba'athna alaikum ibadan lana, nan kuma sai bai faɗa ba, sai ka ɗauko na can sai ka ɗora a nan. Ina fata ana fahimta. Shi yasa da ya ce ba'athna alaikum ibadan lana a can, nan kuma da yake fa idza jaa wa'dul akhirati sai bai sake rubuta ba'athna ba, sai yake kawai da su ujo ko ka dauko wancan kaza an. Sannan a can kuma da yake fa idza jaa wa'dul ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid, sai yake fa dasu da yake fa dakalul masjid ba, sai yake sai su barna gidaje bai fadi masallaci ba, nan kuma sai fadi masallaci bai fadi gidaje ba, saboda sai ka hada duka abinda aka yi a nan shi aka yi a can. Amma saboda fasaha ta Qur'ani, wato Allah yana magana da masu fasaha ne, zaka sun san yadda zaka dauki nan ka hada da cikin labarin da cika. Allah yake wali yadkhulul masjid, sannan kuma za su shiga masallacin kamar da kallon awwal shiga a karon farko. Wali yutabbiru ay wali yukhribu wali yahdiru wali yuhliku, za su halaka, za su barnata, za su kacancana, za su karairaya, za su wargaza duk abin da suka samu, sai sun yi katakata da shi, bi ma'ana za su yi katakata da garin. Kuma haka dai malaman tarihi suka ce ya faru lokacin da Bukhtar Nasr ya zo a karon farko, ya yi kashe-kashe, domin Bukhtar Nasr yana cikin sarakunan da Allah ya ba su mulki da ba kasafai yake ba da irin wannan damar ba, don ya yi shekaru ɗaruruwa yana mulki, don su kansu bani Isra'ila kaɗai sau uku yana kai musu hari, kuma duka sai ya ci nasara a kansu. Hari na farko ya kai shi ne shekara 606 kafin haihuwar Annabi Isa, ya gama da su gaba ɗaya, ya kashe manya, ya bautar da ƙanana, ya kuma mai da mata suka zama kuyayi, sai koma. Sai da aka yi shekara 200, sai aka zo shekara ta 508 kafin zuwan Annabi Isa, sai sake dawo, sai sake musu kata-kata saboda abin da ya musu a wancan. Sai tafi, sai sake dawo zuwa na ƙarshe bayan shekara 80, shi ne shekara ta 585 kafin zuwan Annabi Isa ɗan Maryam. nan kuma shine sai ya musu kace kace ta ƙarshe don da yazo hadda asid ya kawo ya wada a ƙasa yasa aka hada wani asid da gishiri don kar wurin ya sake tsoro sannan ya kashe duk wanda ya rage bai rage ko kaza ba ko ƙonka za yake kar a bar kowa a nan garin ya kuma musa masallacin an fahimta da zai gaba ya fi to amma da yake alkawarin Allah ya ce in kun gyara zan gyara muku sai suka sake hayayyafa sai suka sake dawo bayan zamani mutanen Babylon sun kama zuwa an kai su can sun zama bayi dan kan ba kowa wasu sun zo sun maye ƙasar to wannan daular ita kuma sai Allah ya kawo daular Farisawa sai ita kuma Allah ya daga ta saboda kowace empire tana da iya adadin lokacinta da Allah ya diba mata galibi daga shekara 40 zuwa ƙarshe shekara 80 ɗin ba wata daula da ta taɓa wuce shekara 100 a duniya sai ta zo ta kai yadda kamar yadda ɗan adam ne yake farawa daga rarrafe daga baya zai girma daga baya zai gaba ƙarfi daga baya zai tsufa haka dauloli ma suke kamar yadda ɗan adam yake don kowa ba ya tsara kai la yakuna dunatan bainal aghni wal fuqara ba yadda zai Allah ya bar duniya wa wani mutum shi kadai ko mulki na wata ƙasa ko wani mutum mai mulki dole sai ya gama na tsaya ta to lokacin da suka gyara suka yi tuba malamai suka yi ta musu wa'azi suka ce akwai abin da iyayenmu suka jawo mana mu kan mu bari ya ci gaba sai suka yi tuba to sai Allah ya yafe musu to wannan addu'ar ta su sai ta sa sai Allah ya tayar da waɗansu sarakuna kuma daga Farisa su ma duka bare ne ɗan uwan mutanen Babylon din sai suka kawo hari nan Babylon sai suka cinye su da yaki da suka cinye su da yaki sai suka zo suka kawo ƙara suka ce to mu da ba fa an kawo mu da dama mu ba ɗan nan bane mu mutanen Falastinu ne can mutanen Sham ne kaji kaji ta ce ta ku koma ƙasar ku sai suka bar bauta a nan sai suka koma shine Allah ya sake ba su dama wannan komawar da suka yi shine wa abdadnakum bi amwal sai muka shimfiɗa muku arziki wa banina muka ba ku ƴaƴa kuka ƙara yawa waja'alnakum akthara nadira muka sa kuma kuka yi yawan da har kun ci waɗancan din ma abokan gaban naku ko kuma kun bi iyayen ku na da ina fata ana fahimtar wannan to shine Allah yake in kuka ci gaba da yin mai kyau in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha in kuma kuka bata to fa akan ku yake sai da da awabul akhirah in kuka yi mummuna sai karo na biyu yazo shine aiki na barra na karo na biyu sai shine sai da da awabul akhirah to shine Allah ya sake tado da wasu wannan kuma shine lokacin da kasar Farisa da kasar Babylon din duk sun rushe yanzu kuma empire ta koma hannun Romawa Roman empire ita kuma sai ta yi karfi sai zama ita ce super power a zamanin shi kuma wannan sai zama wato bayan zuwan Annabi Isa da kuma tashin sa ne da wajejen shekara kusan 100 su bani Isra'ila yadda da suka yi kafin zuwan Annabi Isa da yadda suka rika kashe annabawa suka kashe Annabi Sha'ya suka wulakanta Annabi abin nan Annabi Iliya wannan yasa Allah ya fushi da su sannan suka yi yin aiki da Asaura suka rika sayar da shi ya zama abin kuɗi abin neman kuɗi to sai Allah ya musu wancan na farko yanzu kuma na biyu shine suka kashe Annabi Zakariya a zamanin Annabi kusan zuwan Annabi Isa kenan ko zamanin sa suka kashe ɗansa Annabi Yahaya sai suka ce tsora ɗayan Annabi Isa sai suka ji za su kashe shi sai Allah ya ɗauke shi zuwa sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su samu damar kashe shi ba ba su samu damar tsire shi ba wannan abin da suka yi sai Allah ya tara musu fushin wannan aiki sai ce kun sake ko to dama na yi alkawari idan kun sake zan sake za ku yanzu kun yi wato karo na biyu shine wa'adul akhirah da suka yi wannan na biyu to shine sai Allah ya sa su waye super power a duniya da aka samu Roman empire ne sai suka ji kamshin akwai ta daula a nan akwai kayan arziki a wurin lokacin Annabi Sulaiman ya gina Solomon temple ya gina abin da suke ce haikal Sulaiman a jikin wannan masallacin da muke bayani akai din ya sa aljanu sun ɗebo masa zinariya da ita gina masallacin su kuma da yake suna girmama shi da gudun bauta da kai ba za su ɗebi zinarin masallaci su kira da Jerusalem ba amma abokan gaban su da su ba su yi imani da kaga ba ruwan su sai zama ya gina temple ɗinsa da zinariya aka yi floor ɗinsa da azurfa aljanu ne za su ɗebo su ina ga su da wahalar mai baka haka suka rika tsebowa aka gina wani gini na kasaita irin wanda a duniya ba irin wannan gini kaf to shikenan su kuma ne suka ji labari kowa idan ta dama yana nan wurin don haka da suka zo sai suka ce a gusa wannan wurin bauta to shine wani yadda kullum masjida za su shiga masallacin kamar da faru a awwalan marra irin yadda aka shiga a can amma ba a yi barnar da ta kai yau ba saboda ba a rusa shi gaba ɗaya ba wannan sai suka rusa sai suka kwashe dinarin sai suka rubuta shi sannan su da suka zo kashe mutane da ba an ce kun zama aksar kun fi yawan mutane kamar da ba to aka ce sai da suka kashe alfu alfi rajul suka kashe mazaje zarata da matata da manyan mutane waɗanda za su iya yaƙi sai da suka kashe mutum dubu sau dubu na yau kenan miliyan aka kama kuma bayi waɗanda suke ɗan safe-safe wanda za su ke da ƙarfin da za su yi zuwa su je su yi aikin bauta su kuma mutum kusan dubu ɗari sannan sauran mata kaf aka taso a keji aka kwashe su sun zama ganima sai ba kowa a gare wannan kuma sarki Titus shi ya bai musu wannan daga daular Romawa to wannan shine abin da aka yi musu na karo na biyu shine fa ila ja awadul akhirati ya su ujukum nan kan fa za su wulakanta ku wani yadkhulul masjida kama da kalu awwala marra za su kuma shiga masallaci za su yi barna irin yadda da suka yi wani yutabbiru ma ala masjida kuma za su yi ragaraga da komi za su yi kace kace da shi su wargaza shi Allah ya ce a tsara ku kuma an yarhamaku duk wani abin da ya faru da ku ba Allah zai iya muku rahama idan kun tuba kun gyara dama abin da yasa aka muku da karon farko da abin da yasa aka yi muku da karo na biyu laifi ne amma idan kuka gyara Allah zai fito da ku zai sake ba ku karfin ku wa in udtum udla in kuma kun ce za ku ci gaba da kunnen kashi ku sake taurin kai mu ma za mu dawo da irin wannan sai zama an yi na daya an yi na biyu ba sai an fadi na uku ba ba sai an fadi na hudu ba kuma siyakin na Qur'ani zai nuna maka an yi na uku an yi na hudu duk lokacin da suka yi tunda Allah ya ce kullama awqadu nanan lil harbi atfa'aha Allah duk lokacin da suka kawo farna sai Allah ya huta ta wa yas'aluna fil ardi fasada wa lam yadur bil mufsidin to sai zama Allah ya ce duk lokacin da kuka yi mummuna za ku sake da muku mummuna wannan a duniya kenan sannan wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira kuma mun ga mun tanadar da jahannama domin ta zama tabarma al hasir tabarma ko shimfiɗa ko kuma ya zama ma'anan don Allah ce lahum min jahannama mihad wani sauƙi him gawa mihad shi ne alhasir shi ne alfirash za ka jahannama ta zai musu shimfiɗa da za su hau ƙarfi ta zama ko kuma ma'anarsa shi ne sijin kurkukunsu shi ne jahannama za ka mun tare da jahannama ta zama kurkukun ajiye kafare to waɗannan ayoyi da muka ji su a dunkule sune ayoyin da suka yi magana a kan banu Isra'ila da halin da suka shiga ciki to waɗannan ayoyi suna da fa'idoji ina so a ce a yau mun gama da wannan maganar ta banu Isra'ila amma kuma akwai abubuwa guda biyu manya-manya na farko fa'idojin da suke cikin ayoyin waɗanda ku za su gama darasi a kanmu ba mu ga banu Isra'ila ba tunda muna karatu don kanmu ne kuma mun muka fi so yanzu mu wa'azi da alqur'ani sama da su yanzu banu Isra'ila yanzu za su ta kare tamu ake sannan kuma abu na biyu shine yaya munasabar waɗannan ayoyi da rayuwar yau shi yanzu tunda an ce kun yi barna so biyu an gama an yi muku sakamako an gama shi yanzu waɗannan ayoyi sun gama aiki labari ne akan mutanen baya waɗannan ayoyi ba sa da alaƙa da banu Isra'ila na yau ina fata ana fahimta waɗannan abubuwa guda biyu dukansu kowane darasi ne mai tsaron kansa amma kafin mu je ga batun maganar darussan da suke cikin waɗannan ayoyi a cikin tafsirin nan da muka gabatar kusan dukkan malaman tafsiri magabata dukkansu wannan shi ne tafsirin da suka yi duk littafin tafsiri da ka ɗauka tun daga kan tafsirin al-Imam Tabari har zuwa na malaman yau idan dai sun yi kwafin irin tafsirin magabata to haka za su fassara maka cewa an riga an gama taci-taci ne da al-karratul ula barnar farko ko al-isadatul ula da al-isadatul thaniya barna ta biyu da kuma yadda Allah ya sa aka saka a kai duk wannan an gama shi amma abin da yake faruwa a yanzu shi kuma sai zama sai dai ayar gaba ta can da tace wa in ata'tum fala in wa in uttum udna idan kun take zamu sake sai zama ba wata aya da ta fito kwarkwaro take fadan me ake yi a yanzu sai dai idan sun yi to Allah ya ce zai musu saboda haka koda a yanzu muna ganin banu Isra'ila ko Yahudu da abinda suke yi na ta'addanci ba kawai akan Palestine ba ba kawai akan musulmin duniya ba akan duk duniya ma yanda suka zama Allah ta kai wa duniya me Allah zai musu sai ya zama yana cikin wa in uttum udna idan kun sake mu ma za mu sake to yaushe Allah zai sake Allahu a'lam ta yaya Allah zai sake Allahu a'lam akan waɗannan zamanin su waɗannan ko kuma sai a na gaba Allahu a'lam ina fata an fahimta wannan shine idan ka dauki fuskar tafsirin mutanen baya amma a mutanen yanzu akwai waɗansu malamai da su kuma a ijtihadin su Allahu a'lam su suna ganin cewa waɗannan ayoyin asalin aikin ba a baya bane a yanzu ne waɗannan malamai su sun yi la'akari da cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi mun hukunta ko mun saukar a kan bani isra'ila a littafi suka ce alkitabu a nan alkur'ani ne saboda shi ne zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hamim tanzilul kitab ina fata an fahimta don haka sai zama mun yanke ba banu isra'ila a cikin littafin alkur'ani la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu tunda alkur'ani ne Allah ya yanke barnar za ta zo bayan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam don haka kai ya nuna ashe akwai tauraron labari ba a yi barnar ba gaba daya sai suka ce barnar farko ita ce barnar da suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka alkarrat da suka zama fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokaci na farko ya zo ba'atna alaikum ibadan lan zamu tare muku da bayinmu sai mu koma ga menene ma'anar bawa banda al-ubudiyatul amma ai akwai al-ubudiyatul khassa don ka bayinmu na musamman ana nufi musulmi kenan suka ce ba yadda za a yi ana nufi waɗancan arzan kuma a ce musu ibadan lana suka ce a'a wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne bayinmu na musamman shi ta Allah ce ibadan lana waɗansu bayi namu na musamman waɗannan bayi namu na musamman idan suka zo fajar su kira na biyar za su ga har cikin gidajenku suka ce shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kori banu nabiyyi daga gidajensu huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyari wannan shi ne fajar su kira na biyar sannan kuma banu quraiza kuma sai ya zama an karkashe su shine ma'anar da Allah madaukakin sarki ya sanya yake cewa fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula za su shiga har cikin gidajenku su kore ku su kashe na kashewa su bautar da rabauta kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su ya kore su saboda fitinar su da bala'in su a cikin garin Madina ya sa ba za ta taba iya zaman lafiya da su ba yayi kokari yadda za a zauna lafiya da su an yi ta yin zama an yi ta yin bitin an yi ta zama a teburin shawarwari sai ya zama irin yaudarar da yau suke irin ta suke so su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ba za a yi da wannan yaudarar ba ku gama da su shi da Allah yake fajatu filan da jiyar sai gama da su aka kore su gaba daya na fata an gane wannan sai suka ce abin ya ci gaba da cewa sai aka ci gaba da samun daukaka har lokacin da Umar dan Khattab ya zo da masallaci yana hannun su sai zama an kwaci Baitul Maqdis ya koma hannun musulmi abinda muka karanta jiya da shekaran jiya wanda ya sa masallacin Baitul Maqdis kuma musulmi suka karba sai ya zama wani ya dukkan masjida kama da ɗan ruwa awwala marra sai aka shiga masallacin sai aka karbi kidin sai zama yana hannun musulmi tun daga lokacin har yanzu kuma yana hannun musulmi ai ba mun karanta cewa har mun nuna muku masallacin ba sai suka ce shine ma'anar wannan masallaci da yanzu din kun yara zai ci gaba da zama hannun ku amma idan kuka yi barna za a kwace a ba bayin Allah da su za su raya shi kamar yadda yanzu musulmi suke raya shi suka ce wannan shine fasarar aya kun ji wannan ya kace ke shi ne na biyu sai suka ce yau fa idza jaa wa'dul akhir da yake la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi farna sau biyu a bayan kasa idan ba ku manta ba tun daga shekarar da aka kwace musu mulkin wato Isra'ila mulkin Palestine su a matsayin Yahudu tun kafin zuwan Annabi Isa da kuma karanta daga shekara 588 ba su sake samun cikakken mulki da za su yi a daular Falastinu ba sai yanzu daga 1948 kuna fahimta kafin suka sake samun damar da za su dawo nan sai aka ce to waccan korar farko da Allah ya sa aka yi musu ai ta kare daga baya aka karbe da suka zo Madina kuma suka zauna a wasu wurare ai ba a can bane aka kore su lokacin da musulunci ya karbi Baitul Maqdis ai ba a hannun su ya karba ba ya karba ne a hannun Roman Empire saboda lokacin Romawa su suke rike da masallacin daga da ka kwaci dole sai Yahudi ne suke bauta a ciki amma ba su ke da iko akai ba sai aka ci daular Rum zamanin Umar da ya ci yaki akan Roman Empire ya rubuta su sai ya karbe masallacin na fada an fahimta to bayan nan ya rika zama ko ya shiga hannun su Romawa ko ya shiga hannun su wane ne amma dai bai taba zama har su Banu Isra'ila so sun kafa daula da suke rike da wurin ba sai yanzu da suka dawo ko lokacin da Salahuddin Al-Ayyubi ya je kan duran ai ba a hannun ba lokacin su suke rike da mulki ba a duniya lokacin ma karkashin Roman Empire don haka yanzu sai zama waɗannan ayoyi na maganar barna ta biyu sai suka ce yanzu ne ake barna wannan kuma duk wanda ya karanta tarihi na zamani yanzu ya san abin da ya faru lokacin da duniya ta ga cewa yahudawa sun zama alakakai a duniya Adolf Hitler shi ya ga cewa ba abin da ya dace da su sai a yi ta kashe ya musu kisan kiyashi ya kashe mutum sama da miliyan 6 ya kashe kusan 1/3 su gaba daya sai ce ba za ku gane abin da ya sa ne ta kashe mutanen nan ba sai daga baya yace in ba ne ce na bar dan kadan saboda ku yi fama da su ni in na gaba da su gaba daya ba za ku gane na aiki ba amma in na bar muku saura suka zo suka zo muku alaƙa duniya za ku gane na aiki gashi ku muna gani sai duniya su kuma suka ga cewa yanzu in suka ce za a ci gaba da kashe su su ba kan su ga musu alƙaƙai su ba za su yi kisa ba sai suka ce aje a ce musu me kuke so suka ce su a mai da su ƙasar su ta alƙawari ƙasar iyayen su da kakannin su shine aka rinka tsinto su su Amerikawa da Turawan English da Turawan French da Turawan Germany waɗanda suka rage a wurin dukkan su ba son su suke yi ba sai suka ce to ku zo mu mai da su sai suka kwashe su sai suka ce bari mu je a rufe sabuwar ƙasar ku suka ce aje a tsaga Falastinu a bawo a ciki da Falastinu kuma lokacin ba ta da wani ƙarfi za ka haka aka zaka tsaga ta aka ajiye ta kamar da za ka ajiye burodi a yanka haka aka zama aka yanka aka ce nan naku nan nasu shi ke nan aka zama aka yanka sai aka ajiye to su ku duk inda suka zama to za su zama cibiyar ta'addanci da kuma zama alaƙaƙai da kuɗin cizo wa duniya tun daga nan da aka kafa su har yau abinda suke yi to wannan shi yasa waɗansu tafsirai kamar da tafsirin mutawallan sha'arawi bari ku ji abin da ya ce yake cewa ma nahnu bisababihi al'an haythu sayajtami'u al-yahudu fi watanin wahid liyuhaqqiqa wa'da Allah bil qada'i alayhim liyatahaqqaqa wa'da Allah bil qada'i alayhim yace taron da aka dero su aka ajiye su nan Allah ne yayi alkawari da ba ki tabbata an kai lokacin da zan cika alkawari na yace to Allah ne ya sa qada'in sa kawai cewa za a dawo su a zo a tara su domin Allah yana so a nan wurin ne yake so a wulakanta su a nan da ake so a yi wani ya tuku wujuhakum wa yadkhulu al-masjid kama dakalu awwala marra kun gane yace wa hada huwa al-murad bi qawlihi fa idza jaa wa'du al-akhirah yace wannan shine ma'anar wannan aya kar ku manta ina gaya muku fuskar tafsirin malaman zamani waɗanda suke gani waɗannan ayoyin da ba su yi aiki ba yanzu ne suke yi Abdul Karim al-Khatib a cikin tafsirin sa wanda ya sa suna at-tafsir al-Qur'ani lil-Qur'an shi ga abin da yake yace inna la naqta'u 'an yaqin yace mu muna faɗa ba shakka yaqini ne anna bani isra'ila ma'ana yau bani isra'ila wanda suke tare da mu a yau din nan da su Allah yake magana sannan waqi'una tahta qawlihi sune waɗanda suka fada karkashin fadin Allah fa idza jaa wa'du al-akhirati yasu'u wujuhum zuwa karshen magana الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي shi ma a cikin littafin sa ash-shakhsiyatul yahudiyya min islamil qur'an shi ma haka ya faɗa yace innal fisada sami li bani isra'ila huwa ma yaqumu bihi yahudul an barnar da bani isra'ila suke a yanzu shine barna ta biyun da Allah ya faɗa al-qur'an muhammad ibrahim bilal a cikin wani littafi da rubuta al-isra wa isra'il wato suratul isra da isra'ila yau yace marratul isabi thaniya fi allati na'ishu hal yau barna ta biyu mai ita ce wanda yanzu ake cikin ta wani da ake ce professor Bassam Jarrah shi ma a cikin wani shi kuma wato wani article da ya rubuta wanda ya rona ya haɗa littafai da safai sai ce ayar tana magana akan Isra'ila ta yau kuma Isra'ila za ta wuce rushe ne a shekarar 2022 to 2022 tana nan ko ta wuce ta wuce wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu malamai suke gani wannan ra'ayi ba ra'ayi ba ne na daidai ka riƙa yanke lokaci ka ce ga lokacin da Allah zai cika wannan alkawari waɗansu malamai kuma suke gani ai ijtihadi ne shi ma a cikin littafin da ya faɗa sai ce ba ina jazama ba ne ya ce amma ni a iya fahimta ta haka ne to ba shi kaɗai ba ne akwai waɗansu da suke da irin wannan fahimta a yanzu na taɓa ba ku labarin Sheikh Ahmad Yasin lokacin da aka yi da shi a gidan talabijin na Al Jazeera 1998 sai ce daular Isra'ila za ta rushe a 2027 shi kuma bayan wannan magana da wajen shekara biyar suka kashe shi ya ce abinda ya sa ya ce 2027 shi ne su banu Isra'ila galibin abinda Allah ya ke ɗora musu shi ne shekara 40-40-40 shi ya sa tun farko da Allah yake fa inna ha muharrabatun alaihim sai ce me 40 sana ya haramta musu garin shekara 40 saboda dukkan galibin wa'adin su shekara 40 ne sai ce galibi shekara 40 ne idan za su rika tashi idan sun tashi su cika barnin su shekara 40 sai su rushe sai shi yasa yake ganin cewa shekara 80 ne kadai Allah zai yi musu dan ba su taba wuce haka ba yace daular su ta farko shekara 80 ta yi ta zamanin annabi Dawud da shi da ɗansa da jikokin zuwa shekara 80 ta rushe daular su ta biyu shekara 80 ta rushe yace to yanzu ne suka yi daula ta uku ita kuma yanzu tana shekara nawa kenan yanzu in ka sa a cikin daga 1940 daga 1967 ko idan daga 1967 in ka ƙara shekara a daga 1947 in ka ƙara shekara 40 ya zama zuwa 1987 shekara 40 kenan daga 1987 kuma in za a ƙara shekara 40 shine zuwa nawa shine 2027 sai ce to shekara 40 ɗinsu na farko ai lokacin suna tashi ne ba su riga sun gama sai daga 1987 sun gama cika lokacin tashi sai suka fara ɓarna ya ce yanzu lokacin ɓarnar su suke kaiwa zuwa ƙarshe to suna kaiwa ya ce 2027 wannan magana ta sa shakka akan manya-manyan Isra'ila and 2017 da ya wuce ya zama saura shekara 10 kenan wa'adinsa ya cika abin da ya faɗa Prime Minister Isra'ila na yanzu wane kenan Benjamin Netanyahu sai ya ce ina gani kamar ya kamata mu ɗauki duk matakin da za mu ɗauka domin mu sa daular Isra'ila ta shekara 100 saboda ba a taɓa yin lokacin da muka shekara 100 ba shekara 80 muke yi kuna fahimta ya ce mu san duk yadda za mu yi mu shekara 100 duk ƙoƙarinsu shi ne su yi breaking in record ɗin baya su ƙara 20 a kai shi ma bai ce ba za su rushe ba sannan lokacin da Ehud Barak ya zo jawabi wannan fa sun yi shi ne wato lokacin da suke murnar cika shekara 74 saura shekara 6 kenan wannan wa'adin ya cika an yi wannan ne a 2021 sai shi kuma da ya zo jawabinsa sai ya ce gaskiyar zance dukkan mu wanda ya karanta tarihin mu ya san ba ma wuce shekara 80 ya ce kuma ni na san ba za mu wuce ba ya ce kar mu yaudari kanmu kuma kar mu yaudari 'ya'yanmu duk shirye-shiryen da za mu yi mu gama shirye-shiryen da za mu yi duk kuma ɓarnar da za mu yi mu gama cin iya rabonmu amma mu sani in muka cika shekara 80 kamar yadda aka yi wa ɗan bayanmu tun annabawa suna da rai ma ba mu taɓa wuce haka ba ballanta na yanzu wannan duk waɗanda suke da ilimi a cikin su sun san haka to wannan shi yasa irin waɗannan malamai na musulunci suke da ra'ayin cewa wannan maganar ba akwai kamshin gaskiya a cikinta Allah shine mafi sani. Allah ya sa a je tantance su saboda mu, kuma Allah ya nuna mana rushewar daular Isra'ila. Ko a tantance su saboda, ko ba a tantance su saboda ba, Allah ya nuna mana daukakar musulunci da musulmi. Allah ya nuna mana wato ƙarshen sakamako mummuna akan waɗannan mutane saboda zalincin su da tsagawarsu. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada. Uskudai Allah ya kai mana, wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.